sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 24 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labarai.
Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da ake samu a kasar Spain biyo bayan lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara na sake fin karfin asibitoci. Lamarin na kuma yin barazana ga lafiyar tunanin likitoci da ma'aikatan jinya. Prime Minister kasar Burtaniya Boris Johnson ya faɗa wa shugaba Joe Biden cewa a shirye yake ya bude sabon babi a yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Burtaniya. Dabban magoya bayan madugun 'yan adawan Rasha da aka kulle Alexei Navalny sun dunguma kan titunan Rasha a jiya Asabar, suka yi watsi da kashedin da hukumomi suka yi na cewa 'yan sanda za su kama duk wanda ya je zanga-zangar, kuma mutanen na tattare da haɗarin kamuwa da coronavirus.
Kanan labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnan jihar Barno, Professor Babagana Umar Zulum, ya haramta bankar siyasa ga matasa a garin Biyo, da kuma ba da izinin kame duk wanda aka kama yana kaɗe-kaɗe na bankar siyasa. Za ku kulle ga jihar Oyo, inda gwamnan ya ce ba sa adawa da Fulani makiyaya, sai dai masu aika laifuffuka, kuma ba tare da la'akari da kabila ko addininsu ba. Haka kuma a jihar Taraba, a yayin sace-sacen mutane da ya addabi al'umma, wasu 'yan bindiga sun kashe wani babban jami'in ƙaramar hukuma a jihar. Madina mai shani kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Karuwar masu kamuwa da COVID-19 da ake samu a kasar Spain biyo bayan lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara na sake fin karfin asibitoci. Lamarin na kuma yin barazana ga lafiyar tunanin likitoci da ma'aikatan jinya da ke kan gaba-gaba wajen kula da masu cutar kusan shekara ɗaya kenan. A asibitin Dalma da ke birnin Barcelona, kusan an lanka bangaren kula ta musamman da ake kira ICU, kuma ya kusan cika. Yayin da yanzu haka akwai marasa lafiyar COVID-19 da ke kan kashi 80 cikin 100 na gadajen bangaren na ICU. Akwai marasa lafiya 'yan shekara 20 da wani abu da kuma 'yan shekara 80, a cewar Dr. Ramon Masclans, shugaban bangaren na ICU. Ya kara da cewa abu ne mai wahala kuma daga wannan mara lafiyar sai wancan. Duk da cewa hukumomi sun takaita yawan mutanen da za su taru wuri daya a lokacin Kirsimeti da sabuwar shekara, Masclans bai je wurin 'yan uwansa ba a lokacin hutun. Prime Minister kasar Burtaniya Boris Johnson ya faɗa wa shugaba Joe Biden cewa a shirye yake ya bude sabon babi a yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Burtaniya. Kokarin da Johnson ke yi na neman kulla sabuwar yarjejeniyar ya faro ne daga wata hirar waya tsakanin shugabannin biyu da suka tabo abubuwa da dama akan matakan da duniya ke dauka na yaki da annobar coronavirus, da kuma sanarwar da gwamnatin Biden ta bayar a wannan makon cewa Amurka za ta sake shiga yarjejeniyar yanayi ta Paris da kuma ta hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, a cewar wata sanarwa daga Fadar Johnson. Sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin manyan kasashen biyu kawai wani babban aiki ne da Johnson ya bashi mahimmanci fiye da Biden. Burtaniya ta samu cikakken iko akan shirin kasuwancin ta ne a farkon wannan watan, bayan da ta cika sharaɗin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Sakatariyar yada labaran Fadar White House Jen Psaki ta faɗa a ranar Juma'a cewa gwamnatin Biden bata gindaya wani lokaci na kulla sabuwar yarjejeniya ba, yayin da gwamnatin ta fi mai da hankali ne akan yaki da annobar coronavirus da kuma matsawa majalisar dokokin kasar akan ta amince da kudirin shugaban kasa na $1.9 trillion don tallafin coronavirus. Dabban magoya bayan madugun 'yan adawan Rasha da aka kulle Alexei Navalny sun dunguma kan titunan Rasha a jiya Asabar, suka yi watsi da kashedin da hukumomi suka yi na cewa 'yan sanda za su kama duk wanda ya je zanga-zangar, kuma mutanen na tattare da hadarin kamuwa da cutar coronavirus. Navalny ne ya yi kiran zanga-zangar bayan da aka kulle shugaban ƴan adawar jam kadan bayan isar sa Rasha daga kasar Jamus a ƙarshen mako, inda ya murmure daga gubar da aka sanya mashi wadda ta kusan hallaka shi a watan Agustan da ya gabata. Wata kungiyar sa ido mai zaman kanta da ake kira OVD Info ta ce an kama kimanin mutane 3,200 ya zuwa yammacin jiya Asabar, ciki har da Yulia, matar Navalny, da hadamarsa wata 'yar siyasa, Lubov Sobol. Yulia Navalny ta tabbatar da kama ta da aka yi a birnin Moscow a wani sako da ta sanya a shafin Instagram ɗinta a lokacin da take cikin motar 'yan sanda.
Madalla, to kuma da kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Borno, Professor Babagana Umar Zulum, ya haramta bangar siyasa ga matasa a garin biyu da kuma ba da izinin kame duk wanda aka kama yana kaɗe-kaɗe na bangar siyasa. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ba da sanarwar haramta bangar siyasa a garin biyu da makame duk wanda aka samu yana bangar siyasa ko kuma yana kaɗe-kaɗe a kan layi tun daga misalin karfe 6 na maraice. Gwamnan ya kuma umarci rundunar 'yan sandan Najeriya da hukumar tsaron farin kaya su kame duk wani saurayi da suka kama na gudanar da bangar siyasa ko kuma na kaɗe-kaɗe a kan titi. Wannan sanarwa dai ya biyo wani bayan takaddama ne da ya auku a fadar mai martaba sarkin biyu lokacin da gwamnan jihar Borno ke kaddamar da masallacin Juma'a da kuma kayayyakin tallafi ga wasu matasa, inda wasu matasan ke kaɗe-kaɗe na nuna goyon bayansu da wani ɓangare har aka kai ga toshe hanya ga mataimakin gwamnan jihar Borno, wanda har jami'an tsaro suka dinga harba barkono mai sa hawaye don tarwatsa gungun matasan da suka yi da fifi a fadar mai martaban.
Zangantar da shi da gobe duk wanda muka kama shi yana ganga yana wani mafifa iko a cikin garin nan, na ba izini police commissioner da SS a kunne su kuma daure su a kai su Maiduguri. Kuma koyau ta kafin nan in tashi duk wanda mun gani yayi mana wani abu wanda ba kyau a nan garin ba za mu yarda ba. Abin da nake magana wannan ba don saboda kaina ba ne, don saboda kasan biyu ne. In ba mu yi wani abu ba kasan ku ba zai kyau ba.
Gwamnan ya kuma zargi wasu 'yan siyasa a cewa su sukan ba waɗannan mutane taro da kobo su zo suna tada hankulan jama'a, wanda kuma ba su labanci hakan ba.
Mutane siyasa ta a ba su taro da su ji kowa ya zai abin da yake so. A zagi sarakuna da wayan zabubu a cikin garin nan ba za mu yarda ba. Ni da kaina da kuke gani in ba ku yi himman tuma ba zan sake zuwa nan garin ba. To muna godewa da mutanen da suka zo nan garin. Insha Allah a ba mu hadin kai, akwai biyu dam za mu yi kokari mu raya biyu dam. Magana noma za mu yi kokari mu nemi taki mutane su samu noma da wuri. Kafin damuna ya zo ne za mu zo mu yi tanadin taki mu kawo mu ajiye jawa na. Masu wanda suna sun karatu ba su da karatu za mu taimake su. Wanda suna neman sana'a za mu taimake su.
Alhaji Mai Mustapha Umar Mustapha II shine sarkin biyu, wanda shi ma ya maida jawabi ga matasan biyu yana jan hankalinsu kamar haka.
A maganganun da gwamna ya gaya mana gaskiya ne ya faɗa mana to wannan abun banda roƙon Allah ba abun da zai tsaya da wannan abun. In Allah da duka kocin da gwamna zai zo biyu da ya sake jin wannan hayaniyan ban Allah da kuma muna godiya matasan mu kun ji jawabin da gwamna ya mana. To Allah ya sa mun ji danda memba na yaba kansan aiki ya kama mu duka. Wannan abun da yara suke dukan mu sai mun haɗa kai da su mu gyara nan cikin biyu. Kyawun biyu ba su da matsala abun yara cikin biyu mu ne kuma za mu zama maganinsa. Allah ya ba da iko.
Mai martaba sarkin biyu kenan Alhaji Mai Mustapha Umar Mustapha na biyu ke jan hankalin matasa game da wani yamzi da yau auku a garin biyu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga muryar ɗauke da ƙarshen labaran duniya.
Masu aikin ceto a China sun fito da mahaƙa 11 da suka makale a wata mahaƙar zinari sakamakon wata fashewa da ta auku a ranar 10 ga watan Janairu. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce an fito da mutum ɗaya daga mahaƙar da ke birnin Kixia a gundumar Shandong a gabashin ƙasar da safiyar yau Lahadi. An kai shi wani asibiti da ke yankin don jinya, amma baya cikin hayyacinsa sosai. Wasu mahaƙan su goma a wani ɓangaren mahaƙar daban an fito da su daga ƙarƙashin ƙasa bayan da aka karkasa su tsawon sa'o'i. sun iya tantabar masu aikin ceto kafin yau Lahadi kuma an kai musu abinci. Jimlar mahaka 22 ne suka makale a karkashin kasa mai zurfin mita 600. Jami'an kasar Somalia da dakarun kasar Uganda na UPDF sun yi ikirarin kashe mayakan Al-Shabaab 189 a yammacin ranar Juma'a da kuma safiyar jiya Asabar a wani farmaki da suka kai a kudancin Somalia. Da yake magana da sashen Somalia na muryar Amurka ta waya, gwamnan yankin Lowa Shabelle Abdulkadir Muhammad Nur Sidi ya ce sojojin Uganda da ke karkashin hadakar dakarun Afirka ta AMISOM sun kashe kusan mayakan Al-Shabaab 200 ta amfani da jirgin sama mai saukar angulu na yaki. Dama da farko, mataimakin mai magana da yawon rundunar Uganda, Lieutenant Colonel Dio Akiki, ya ce sojojinsu sun kashe akalla mayakan Al-Shabaab 189 a wani farmaki wanda ya lalata wasu makamai da aka dana da kuma wasu ababen hawa a hare-hare daban-daban. Gwamnati Sidi ya ce hare-haren ta sama da kuma waɗanda dakarun haɗin gwiwa suka kai ta ƙasa a ranar Juma'a aka fara kai su da kuma safiyar jiya Asabar a wasu ƙauyuka da ke tsakanin gundumomin Koriole da Janale a kudancin yankin Lowa Shabelle da ke Somalia.
Gaida Maryam Dauda da takardun tumar labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Oyo ya ce ba sa adawa da Fulani makiyaya sai dai masu aika laifuffuka kuma ba tare da la'akari da kabila ko addininsu ba. Ga rahoton Hassan Tambuwal.
Gwamnan jihar Oyo injiniya Sayi Makende ya ce shi da gwamnatinsa ba su alawa da al'ummar Hausa Fulani da ke zaune a jihar Oyo. Muddin masu neman halalin su ne, amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar sata da garkuwa da mutane, fashi da makami fyaɗe da dai sauransu.
We're not after Hausa Fulani. We are after criminals. Irrespective of their tribe, their religion or creed. Those are the people that we're after. And for people who are stoking ethnic tension, they are criminals. They should be arrested and treated as common criminals.
Gwamna Sayi Makinde ya ce ba mu adawa da Hausa Fulani, muna adawa da masu aikata laifuffuka ba tare da yin la'akari da kabilarsu ba, ba tare da yin la'akari da addininsu ba. Su ne mutanen da muke adawa da su. Ya ce mutanen da ke haddasa faɗan jinsi a kama su a hukunta su a matsayin masu aikata laifi. To ko me shugabannin Hausa Fulani za su ce a game da kalaman gwamnan na jihar Oyo? Farko ga Alhaji Ibrahim Jiji, shugaban kungiyar Miyetti Allah na jihar Oyo.
Gaskiya inda ya faɗi haka, gaskiya ya faɗi haka, mun ji dadi ko mun tabbatar da zai muna adalci. Dama muna tunanin zai yi muna adalci a gwamnatinsa.
Tabbas gwamnan jihar Oyo Sayi Makinde ya ce shi kan shi da gwamnatinsa ba su adawa da Hausa Fulani a nan jihar Oyo, musamman masu neman halalinsu, amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar fashi da makami, satar mutane, fyaɗe da dai sauransu.
To ai mu dama waɗannan ba cikin waɗannan ba mu tare da su, muna adawa da waɗannan.
To yanzu wane taimako ne za ku baiwa ita gwamnatin jihar Oyo domin samun zaman lafiya a faɗin jihar ta hanyar yin wajirar da masu aikata laifuffukan irin satar mutane, fashi da makami da dai sauransu?
A shirye muke neman zaman lafiya, dama muna shirye. Kuma in tabbatar maka da cewa duk wani sarkin birane da wani ciyaman nan ya ce Allah, kowane ne yana fata a samu zaman lafiya a lokal gwamnatin da yake zaune. Amma fatan mu shi ne gwamna ya tabbatar ya nene mu duk wani abu da za a yi a yi shi bisa ƙari, bisa tsari da doka ta tanada, a yi bincike. In dai an tarar da mutum da laifi, to kowane ne a tabbatar da a hannu tashi a hannun hukuma. Mu muna shirye a haka dama.
Suna Ado Suleiman, ni ne sarkin Hausawa a Kenya. Wannan magana ta shi, magana ce ta gaskiya, saboda ba lallai bane a dora laifi a jinsi, ko da jinsi sun fi zama mafi yarin jayi a kan laifi. Domin a shekarunmu ayar ba suka fara fashi da makami, wanda aka fara kashe a fashi da makami oyenu shi ai ba na aka kashe shi, baba tun dai biyar rabe ne. Amma ɗan arewaci ba mu taɓa ihun cewa biyar rabe Amiroba ba. Yau ga Amiroba an shige shi an kai ga nike na ba. Ƙasar Edo ta fi ko ina lalacewa a wajen sata da karuwanci. Har yau ɗan arewaci ba mu taɓa zama muna zargin ɗan Edo a matsayin lalatattun karuwai ko ɓarayi ba. Ya ce yanzu a tsaya a matsayin cewa ba Fulani ne kaɗai ɓarau ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Tambuwal. A yayin sace-sacen mutane da ya addabi al'umma, Wasu 'yan bindiga sun kashe wani babban jami'in karamar hukuma a jihar. Yawan sace-sacen mutane a yanzu ta tilasawa mutane da yawan barin gidajensu a Taraba da Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Yayin da ko ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a Najeriya, yanzu haka mazauna yankin John Adama da Taraba na ma kwana ne da idanuwa biyu a bude sakamakon matsalar garkuwar jama'a da ke faruwa. Na baba nan shine garkuwar ma da aka da shugaban karamar hukuma Ado Kola na jihar Taraba Honorable Saliu Dobo, wanda daga bisani waɗanda suka yi garkuwar da shi suka kashe shi, da yake tabbatar min da faruwar lamarin. Kakakin na 'yan sandan jihar Taraba DSP Davi Misal ya ce kawai yanzu sun ma kama mutum guda. Yayin da ku ake ci gaba da bincike,
mun sinci gawanci bayan da aka dauke shi da dare yau. Abinda yanzu muna kokari don yanzu yake faruwa, muna buƙatar ɗan lokaci mu bincika mu gane mu samu dukkan yanda suka shigo, su waye muke tuhuma, yanda ya kasance, domin kuma definitely gaskiya kuma shi ne dole ce kwamishinan yan sanda ya bada umarni a cikin aiki yanzu mu tabbatar da cewa ko da su waye ne da hannu a cikin yanka masu. Mun kama mutum ɗaya wanda muna tuhuma da hannu a ciki, yanzu dai muna mishi tambayoyi kuma sauran bayanan da muke da shi a nan gaba za mu shaida ma jama'a.
To wai koyi al'umma ma ke ji ne game da abubuwan da ke faruwa a yanzu? Ga ta bakin wasu talakawa 'yan rabana ka wadata mu.
To hakikanin gaskiya, duba ga yanayin abubuwa da yake faruwa na maganan abin da ya shafi harkan kidnapping, za mu iya ce ga baki dai babu tsaro a cikin garin Jalingo. Idan har a cikin gari za a iya biyo mutum a zuwa dauke shi, wasu wurare za ka samu an yi kidnapping na mutum bai jima ba a sake dawa a zuwa sake daukan mutum. Zan iya bada misali akan wannan kamar abin da ya kama daga yankin Gwankarofi. Kwanakin baya an zo an dauki wani bawan Allah a gidan shi, an tafi da shi, an je an biya kuɗin fansa da kai kusan naira miliyan 6 zuwa 7. To amma sai gashi bai wuce kwana uku ba an sake dawowa an zo neman wani a angon, ba same shi ba, aka je aka sake daukan direban shi aka tafi da shi. So hakikanin gaskiya mu kan to za mu iya ce gaskiya maganar tsaro babu shi a cikin garin Jalingo.
Mu dai muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta kula, don babu abun da za a yi babu tsaro. Ko me sai da tsaro za a yi shi. Mu dai muna kira ga gwamnati munata ne da ta taimaka, idan ba ita ba mu ba mu ma babu ita.
Ga manazarta da ma masu fashin baki irin su Yakubu Musa, na gani fa akwai abun duba game da wannan matsala tsaro na arewacin Najeriya a yanzu.
Yan tsaro ne ke kawo haka da shashayen da matasa ke a wannan zamani. Kuma gaskiya maganin wannan abun bai kamata a baiwa jami'an tsaro ba su kaɗai, ya kamata 'yan anguwa su ma su ɗau mataki. Kamar mu a anguwanmu yanzu mun ɗau mataki, baya ga 'yan banga kowa zai ɗau kwana kan abin da Bature ke ce red alert. Daga mun ji hurawar wisu ko wani ihu daga wani gida an kawo musu hari, to za mu fito kanmu da ƙwaƙwalwar tamu mai maganin abu. Allah sa mu kama ɗaya daga cikin wannan miyagun, za su gane kuskuren su.
Ai shi ƙungiyoyin sa kai ɗin yana da kyau, kuma a jihohi da yawa ai akwai su, kamar Adama akwai, Maharba nan a Borno akwai, civilian JTA da Maharban da sun jibantan. Kawai abin da ke faruwa shi ne yawanci gwamnatocin ba taimaka musu suke ba. Za a gansu ga su nan suna cikin rana, suna cikin abu, suna ba da gudunmawansu, amma ba wani kuɗin kirki ake biyansu ba, ko sojojin ma suna amfani da su, amma kawai ba wani incentive ne. So saboda haka su ɗin ma ƙwazon nasu dole yaro.
Koma da menene fatan talaka dai shi ne Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani, cutar coronavirus wacce ta addabi duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole. Kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta, inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga ƙaruwa fiye da da. Abinda za mu mayar da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin ƙarewa, balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin ƙarewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani.
Zaka ga mutum ya sayi kamar 1 gig, 2 gig, har zuwa 10 gig data cikin awowi kaɗan, sai datar ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana 30 da aka ce an saida musu data. So ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfanin sadarwa bane da ke ba su wannan access na data. Wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin data ta mu take saurin karewa. So akwai matakai da yawa da ya kamata a dauka wanda in mutane suka dauke su zai taimaka sosai yadda zata yi alfanu kuma zata dade ana amfani da ita. Wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datan nan dai ta zama kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa, kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha. Babu wani abu da zai iya tafiya babu datan nan. Kusan duk sana'o'inmu na zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniya gizo. Saboda haka data tana da amfani sosai. So mataki na farko da mutane za su fara dauka shine kusan wayoyi da muke amfani da su yanzu in aka duba daga Android ne da kuma wayoyi masu iOS operating system. So kowace su tana da wani abu na setting da ake kira push notification. Wannan push notification kamar sakon kuce ne wanda wato in ka kunna datan ka duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar manhajoji na kamfanin sadarwa da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga. So ainihin kenan yana nufin in ka kunna datan wayanka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana bacci duk message din da ya shigo na kuce sai ya shiga. Shi yasa mutane ke tashi da safe sai kaga sun ga kusan message 2000 a WhatsApp, email message 100, Instagram 2000 da sauransu haka. So in mutum ya disable din push notification sai kai enable application din da kamar suke dole kawai gare ka na alert dinka na banki da sauransu, to zaka ga data ta yi amfani sosai. Sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar Facebook da WhatsApp. Waɗannan applications suna da daukan data sosai. So in baka yi disabling push notification ba, duk da post wani yayi sai an yi alerting ɗinka to wannan sakon na kuce. So in kai disabling din push notification ga Facebook zaka yi saving kanka data da yawa. Babban kuma wanda yake fin cin data daga cikin su bai kai WhatsApp ba. WhatsApp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum 100 kuma group din nan kowa na sharing video da audio da hotuna, so duk lokacin da ka buɗe WhatsApp ɗinka automatically bayan ya sa maka sakon kuce na push notification, kuma duk applications din da kake cikin group kana budawa automatically zai downloading video, zai downloading audio, kuma zai downloading hotuna. To sai kaga yana da matsaloli biyu, ya cika maka memory wayar kai tsaye, sannan kuma data ka zata ta tafiya. Tunda yanzu in ka duba aka turo maka message wanda misali video mai 100 MB aka tura misali kai downloading applications ɗinka masu push notification. So by the time kai multiply din shiga message guda 10 kaga an canye wangi. In banda yake da WhatsApp tana da limitation na data da kai uploading da ko da kaka tashi 10-20 taki gig ɗinka sun tafi. So mutane su rinka kula da disabling push notification, disabling major applications so and da suke cin data kamar Facebook da WhatsApp da Twitter da YouTube, saboda alert din su suna jan data sosai, to za a ga abubuwan sun samu cigaba maimakon ganin laifin waɗannan internet service providers da ke ba mu data through mobile phones. So in aka tsare waɗannan abubuwan za a ga data ta yi amfani sosai, sai a amfani da hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana bata su.
To masu sauraro, da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in tunasar da ku cewa yana da kyau a rike wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. Allah ya bamu lafiya, da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina Dahiru Mai Shanu, daga nan birnin Washington DC, a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo.
a gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da ake samu a kasar Spain biyo bayan lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara na sake fin karfin asibitoci. Lamarin na kuma yin barazana ga lafiyar tunanin likitoci da ma'aikatan jinya. Prime Minister kasar Burtaniya Boris Johnson ya fadawa shugaba Joe Biden cewa a shirye yake ya bude sabon babi a yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Burtaniya. Dabban magoya bayan madugun 'yan adawan Rasha da aka kulle Alexei Navalny sun dogoma kan titunan Rasha a jiya Asabar, suka yi watsi da kashirin da hukumomi suka yi na cewa 'yan sanda za su kama duk wanda ya je zanga-zangar, kuma mutanen na tattare da hadarin kamuwa da coronavirus.
Kira daga Alim Hassan, je makaranta
wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ni zama da dan kowa da kowa, musamman ma Maryam Dauda da ta tayar gabatarwa, sai Leo Sahili wanda ya bada umarni, kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Chariki. Mu fatan alheri, a huta lafiya ma.